Masu saurare sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31:49 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalo da kuma Niyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio kuma sai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asubahin ranar Litini 30 ga watan Yuli. Ibrahim Kalmasi Garba ne da sahaba Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu, ga kanin labaran.
Jiya Lahadi, tsohon shugaban kasar Zimbabwe ya caccaki jam'iyyar siyasar da ya kafa, yana cewa ba zai jefa wa jam'iyyar ZANU-PF mai mulkin kasar kuri'arsa a zaben kasar da za a yi a yau ba. Amali kuma an fara gida ya kuri'uwa zaben shugaban kasa da aka yi jiya Lahadi, inda aka ce an yi tarzoma da kai hare-hare da barazana da kuma kafa rumfunan zabe na bogi. A Cambodia ma da alamun cewa Prime Minister kasar wanda ya sama da shekaru 30 yana jan ragamar mulkin kasar zai ci gaba da yin haka.
To Allah shi kyauta, kanin labaran kenan. To ko tura sojoji zamfara da aka yi bayan kashe-kashen rayuka da miyagun cikin daji suka yi ya wadatar?
Gaskiya gwamnatin Najeriya ko gwamnatin Muhammadu Buhari ta ɗan yi sake a nan, tunda abin nan ya daɗe ana binci yanzu kusan shekara 8 wannan jiha tana cikin wannan bala'i.
To nahiyar Afirka ta shiga kakar zaɓe, shin da alamar an koyi darasi?
Wato ya kamata a ce yau abin ya bi jiki gare mu, to amma da saurari na kaba.
To kamar kowace ranar Litini, Sarfilo Hashin Gumal na tafi da shirin sa na ciki da gaskiya, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Jiya Lahadi, tsohon shugaban kasar Zimbabwe ya caccaki jam'iyyar siyasar da ya kafa, yana cewa ba zai jefa jam'iyyar ZANU-PF mai mulkin kasar kuri'arsa ba zaben da za a yi a yau wannan Litinin. Wannan shine zabe na farko cikin shekaru 38 da Mugabe baya takara a matsayin shugaban jam'iyyar ZANU-PF. Mugabe ya dan shekaru 94 da haihuwa ya yi murabus cikin watan Nuwamban bara sakamakon matsin lamba daga sojojin kasar, kuma mutumin da ya dade yana mataimakinsa dan shekaru 75 da haihuwa Emmerson Mnangagwa shine gaji Mugabe kuma yake takara shugabancin kasar a yau. Ba zan zabi mutanen da suka kuntata mini ba, Mugabe ya gaya manema labarai da ya gayyata zuwa gidansa da ke wata unguwar masu hali a birnin Harare. Da aka tambaye shi wanda zai jefa kuri'a, Mugabe ya ƙi ba da amsa. Ko da shike mutane 23 ne suka yi rijista za su yi takarar shugabancin kasar, daga ƙarshe dai ana kallon takarar tsakanin mutane biyu ne, shi Emmerson Mnangagwa wanda yake fuskantar kalubale mai tsanani daga sabon shugaban babbar jam'iyyar Hamayya dan shekaru 40 da haihuwa Nelson Chamisa. Mugabe ya bayyana fatar zaben zai bude sabuwar marra ga Zimbabwe, fatan da sauran 'yan takarar kasar suka yi kenan. A Mali kuma an fara gida kuri'u a zaben shugaban kasa da aka yi jiya Lahadi, inda aka ce an yi tarzoma da hare-hare da aka kai da rokoki da barazana da kuma kafa rumfunan zabe na bogi. Shugaba Ibrahim Boubacar Keita yana neman wa'adi na biyu. Akwai wasu 'yan takara 24 da suke kalubalantarsa. Rahotanni sun ce masu jefa kuri'a ba su fito ba sosai a duk fadin kasar, ciki har da Bamako babban birnin kasar. Rabin masu zabe a yankunan kasar biyu da suka samu katunan zabe, ma'ana fiye da mutane 800,000 ba su samu damar kada kuri'arsu ba. An dakatar da zabe a wani kauye da ke arewacin kasar bayan da mayakan sa kai suka harba rokoki kusa da wani ofishin Majalisar Dinkin Duniya. Sai dai rahotanni suka ce babu wanda ya jikkata. A wasu ƙauyuka da dama an doki malaman zaɓe, aka ƙona akwatunan zaɓe, wasu gungun mutane ɗauke da makamai sun hana sufetocin zaɓe ma shiga rumfunan zaɓe. Haka ma a jiya Lahadi a ƙasar Cambodia, 'yan ƙasar suka tafi rumfunan zaɓe a zaɓen da aka soke jam'iyya ɗaya da za ta iya ba da zama ga 'yan ƙasar na zaɓi. Wannan ya bai wa Prime Minister ƙasar na fiye da shekaru 30 damar ƙara tsawon shugabancinsa. Wannan yana ƙara ba da tabbacin cewa jam'iyyar CPP mai mulkin ƙasar za ta lashe wannan zaɓe. Amma matsalar da soke jam'iyyar Hamayya ta janyo kan sahihancin zaɓen ya ƙara fitowa fili a ƙarshen mako, lokacin da kwatsam gwamnati ta dakatar da dandalin kafofin yaɗa labarai fiye da 12 waɗanda suke sukan lamirin gwamnati. Jim kaɗan bayan da aka buɗe rumfunan zaɓe a jiya Lahadin, Prime Minister Hun Sen wanda yake jaragamar mulkin kasar na shekaru 33 ya isa rumfar zabe dake bayan birnin Nompe tare da uwar gidansa domin su kada kuri'ar su. Kuri'ar da masu rajin kare haƙƙin bil'adama da masu sa ido suka ce ita ce alamar ƙarshen demokradiya a kasar Cambodia. Fadar White House ta shugaban Amurka a cikin sanarwa da ta fitar ta ce zaben na Cambodia babu sakin mara da walwala da kuma adalci, kuma hakan ba shine buri ko muradin ƴan kasar ta Cambodia ba. Labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazana zai dakatar da ayyukan gwamnatin Amurka idan majalisar dokokin kasar bata ware kuɗi domin a gina katanga kan iyakar kasar da Mexico domin hana bakin haure kurara zuwa Amurka. Shugaban na Amurka ya yi ikirarin cewa tilas ɗan hamayya daga jam'iyyar Democrat su goyi bayansa kan kare kan iyaka da zai kunshi kuɗi domin gina katangar da kuma sauye-sauye masu tsanani ta fuskar shige da fice. Amma wani bangare na jam'iyyar Republican mai rinjaye a majalisa tare da ƴan Democrat waɗanda kansu ke haɗe har sau biyu a baya-bayan nan suka yi watsi da ƙudurorin shige da fice da shugaban na Amurka yake goyon baya. A wani saƙon Twitter, Trump ya yi kira ga Amurka ta koma amfani da shirin shige da fice wanda ya ba da fifiko kan cancanta, ya ce muna buƙatar mutanen ƙware su shigo ƙasarmu. Shugaban Afghanistan Ashraf Ghani jiya Lahadi ya buga Prime Minister makwabciyar ƙasarsa wato Pakistan mai jiran gado ɗan wasan ƙwallon cricket da ya rikide zama ɗan siyasa Imran Khan waya domin ya tashi murnar nasarar da ya samu a zaben ƙasar, ya kuma gayyace shi ya kai ziyara Afghanistan. Khan ya karbi gayyatar kuma ya ga gani cewa zai kai ziyarar bayan da ya kama aiki a zaman Prime Minister kamar da jaman ƙasar suka ta Afghanistan suka faɗa. Shugabannin biyu sun yi alƙawarin za su yi aiki tare domin su ƙarfafa dangantaka tsakanin ƙasashen biyu ta fuskar siyasa, zamantakewa, tattalin arziki da kuma al'adu, kamar yadda dai jami'an wato jami'in yaɗa labarai na Imran Khan din ya faɗa. A halin da ake ce kuma an kai tsohon Prime Minister ƙasar Nawaz Sharif wanda yake kurkuku asibiti saboda larura ta zuciya. Jiya Lahadi aka kai shi asibiti daga gidan yari bayan gwajin zuciyarsa da aka yi ya nuna yana fama da matsala, kamar yadda ministan cikin gida na lardin Punjab ya faɗa. Girka ta fara binne waɗanda mummunar wutar daji ta kashe bayan da wutar ta afka wani yankin mai raji wato mai farin jini ga ƴan yawon bude ido inda wato dake gabashin birnin Athens a makon jiya. Jami'an ƴan kwana-kwana sun ƙara adadin waɗanda gobarar dajin ta halaka zuwa 91, kuma akwai mutane 25 waɗanda har yanzu ba san inda suke ba bayan wutar ta ratsa ta yankin ranar Litinin ta makon jiya. Ɗaruruwan mutane ne suka halarci addu'o'i na musamman da aka yi a gari da ake kira Mati, wurin da ƴan yawon bude ido suka fi wato ƙauna inda gobara ta fi ɓarna. Jami'an kwana-kwana suka ce galibin mutanen da gobara ce ta halaka su, wasu kuma ruwan teku ne ya halaka su yayin da suke ƙoƙarin tserewa daga gobarar.
Sahaba Iman Aliyu aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda aka sani dai, miyagun nan na cikin dajin Zamfara da ke arewacin Najeriya waɗanda ɗanyen aikinsu ya haɗa da kashe mutane ta hanyar rashin imani sun jima suna cin karansu babu baka. Na baya-bayan nan shi ne kashe mutane aƙalla 20 da suka yi, wanda saboda haka nema shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayar da umarnin a gaggauta tura sojoji don murƙushe su. Kan haka ne abokin aiki na Ladan Ibrahim Ayawa ya tambayi wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum mai suna Professor Yusuf Alhassan na Jami'ar Missouri jihar Massachusetts na nan Amurka don jin ko wannan matakin tura sojoji ya wadatar. Ganin an sha tura sojojin sai ya ce,
gaskiya gwamnatin Najeriya ko gwamnatin Muhammadu Buhari ta ɗanyi sake a nan, tunda abin nan ya daɗe ana bincike yanzu kusan shekara 8, wannan jiha tana cikin wannan bala'i na wato kashe-kashe, wanda gaskiya wato kamar yadda na fahimta wato ƙauyuka kamar guda 18 abin ya shafa, amma babu irin kamar ƙaramar hukuma ta Zurmi wanda abin ya fi shafar su a wannan jiha.
Amma a can wani lokaci an yi irin wannan fa kuma abin bai dore ba, kana jin akwai abin da zai sa wannan bambanta da matakin da aka dauka baya?
To, a yi gani na cewa ita gwamnati in ta yi waiwaya baya ta ga abin da yasa bai dore ba, kuma yanzu ta kuma yi gani nake ta za ta gyara ko ta gyara kurakuranta na baya da ta yi. Kuma kamar yadda zan iya ce maka gaskiya, kamar wannan zan ce fargajajice tunda abin nan kamata a ce tun farko wannan tukar an mata hanci. Ina nufin daga farkon dumudumin abin nan ya kamata a ce an yi maganinsa, ba a bar shi ba har sai da ya zo wannan matsayi. Don gaskiya ya buwaye jar ba ma zan fara ba, mu kanmu nan da muke wannan ƙasa ta nan Amurka, ai abin ya nema ni ina ce mana towa ƙuriya mana ganin ƴan uwanmu da abokanmu da iyayenmu da abokan arzika da suke ciki sun rasa rayukansu, wasu sun rasa abubuwan harkokin arziki ne da kullum, da kuma rashin kwanciyar hankali tunda baka sani ba za a zo a far maka kana bacci ko kai za ka tafi wani guri kana tsatsar baka san me zai same ka ba. So wannan wasu abubuwa ne wanda suke really sun ce a yanzu ina ganin wata kila gwamnati ta shiga ta yinta, kuma ba na fatan za ta sake barin abubuwan da suka faru baya, you know, na sakaci da suka yi ne kuma faruwa a halin yanzu.
Wani lokaci can baya wasu mutane suna ganin laifin shi gwamnan jihar, duk da yake cewa sojoji da 'yan sanda ba karkashin kulawansu suke ba, suna cewa bai zama zaman shi da rashin zaman shi akwai wani abu da zai iya sauyawa a cikin jihar.
Gaskiya zai iya sauyawa, to kuma ana zance a ce you know wannan jiha ta sace wannan bala'i da masifa suna samuwa a ciki, shi kuma bayan nan ya fita can yana wani gallafiri da zan kira shi, saboda haka wannan abu ne wanda yake babu shakka Allah na tuba ai abin bakin ciki ne, ma kamata a ce ai komai yake mai tattaro ya dawo gida duk abin da zai iya kare mutuncin jama'arsa da jiharsa da kuma gwamnatinsa, ka gane. To yanzu ganin cewa ya dawo kuma har yana murna ma da abin da ita wannan gwamnati ta yi, kamar tunda abin nan yau aka yi shi da dumudiminsa ba wai abin da shekarun jiya ko shekarun jiya waccan ba, kuma in ka duba da kansa shi kansa ya ji daɗi ya yi na'am da abin da ita gwamnatin tarayya ta yi. To wannan abu ne da nake ganin cewa zai dore na farko kenan, kuma wannan abu ne da nake ganin ya kamata ya nemi wato kamar sarakuna ko kuma masu mulkin jihar Zamfara gaba daya, duk sarakunan yanka da hakimai da dargatai da masu unguwanni zamana a ce an haɗa kansu saboda su haɗu su yaƙi wannan abu. Kuma ya kamata a ce shugabanni har ila yau na wato ƙananan hukumomi da kuma dattijan unguwanni, ya kamata a ce su kansu an neme su, an nemi haɗin kansu kuma su haɗu da shugaba da sarakuna da ita kanta gwamnati da kuma sauran jama'ar gari da ƙasa gaba ɗaya, jihar gaba ɗaya, a ce duk sun haɗa kansu su yaƙi wannan bala'i da suke ciki.
Amma ta yaya za su yaƙi wannan bala'i tunda ba su da makami ko allura?
Dole yanzu da gwamnati da sarakunan yanka kamar yadda na yi bayani da shugabanni jiha kamar chairmomi na local government kamar yadda nace maka shi abin nan manyan masu shugabannin unguwanni wanda suke da hannu da shuni da aka san su, you know, da kuma waɗanda suke duk wanda ake ganin za su faɗa aji.
To Allah shi kyauta. Dr. Yusuf Alhassan kenan kan matakin tura sojoji Zamfara a hirarsu da Ladan Ibrahim Ayawa. To daga batun miyagun cikin dajin Zamfara kuma bari mu shiga batun zaɓuka a nahiyar Afirka, ganin yadda nahiyar ta shiga kakar zaɓe. Na tuntuɓi Profesa Bobina Maiwa da ke jami'ar Antidip da ke ƙasar Senegal, wanda na tambaye shi ko me zai ce game da darasin da aka koya ko aka kasa koya a Afirka a daidai lokacin da ake gudanar da zaɓe a Mali jiya, ake kuma shirin gudanarwa a Zimbabwe a yau ɗin nan, ake kuma dai shirin gudanarwa nan gaba a wasu ƙasashen na Afirka. Sai ya ce
yanzu shekara kusan 30 kenan da yawancin ƙasashen namu duka suka shiga cikin yanayin zaɓe, wato ya kamata a ce yau abin ya bi jiki gare mu. To amma da sauran rina ka ba, wato yawancin ƙasashen namu duka idan ka ɗebe kamar ƙasa irin ta Afirka ta Kudu ko ƙasar Cabo Verde su da 'yan ƙalilan ko ƙasar Ghana, wato sai ka ga na ɗaya an zo an wallafa zaɓe wata rana kundin zaɓe mutane ba su yarda da shi ba, ba rijiyoyi ne a bisa kundin zaɓe. Na biyu wajen masu zaben ma wata rana ba a musu rajista su wanda ya kamata a ce yayi zabe yayi zabe. Na uku shine cewa tabaka magudi da sauransu wannan duk a cikin kauyukan mu ana yin shi kanu mutane bai waye ba.
To professor shin wani hasashe zaka yi game da zaben da aka gudanar a Mali da wanda za a yi gobe a Zimbabwe da kuma na Kamaru da Jamhuriyar Demokratiyyar Congo da ke tafiye?
Eh to lalle kasa kamar ta Zimbabwe in faro daga ita. In aka samu aka wallafa wannan zaben kuma wanda ya ci ya samu aka bashi to sun yi ci gaba saboda kasan dama kasashen duniya suna zargin kasar Zimbabwe kin da ba a yin zabe na kirki sun zo manin wancan tsohon shugaban kasa Robert Mugabe. Kasar Zimbabwe tana da makwabta wanda ke nuna mata kamar Afrika ta Kudu, kamar kasar Botswana, kamar kasar Kenya, kamar kasa Zambia, waɗanda suna nuna mata cewa da ita ma ya kamata ta hau ta farkin demokrasiya da kyau. Kasa Congo Democratic, wannan kasa ina ganin cewa na akwai matsala saboda ban ga alamar cewa da wannan talakin da yake bisa karaga iko ba za a iya sabka in an kada shi. Wa'adin ma nashi ya kai bai ma kamata a ce shi dan takara ne ba. To abinda ake tsoro shine cewa wannan kasa ce mai tarzoma sosai. Kal aje a samu wani shugaban kasa wanda baya iya kwantar da hankalin yan kasar har ya zamanto wannan kasa saboda duk abin da shahi kasan nan wannan kasar ya zamanto ta bayawa makwabtanta. Saboda kasa ce babba ta Afirka duk abin da shahi ta yana girgiza nahiyar Afirka sosai sosai. A kasar Mali sun yi zabe yau. Na ji labarin an ce a arewacin kasar da tsakiyar kasar an samu dan tashin hankali sosai sosai. To amma an ce a babban birnin nasu an wallafa zaɓe cikin kwanciyar hankali. Lalle akwai matsala idan aka ce an yi zaɓe cikin ƙasa a ce cikin wani ɓangare ba samu aka wallafa da zaɓe ba wato 'yan ƙasa ba su je ba suka faɗi ra'ayinsu. Wannan akwai matsala. Shin shi shugaba wanda za a yi hawan gadon yana zama shugaba na gari ko ku shugaba na wani ɓangare kawai? Wato matsalar dai ita ce cewa muna tsoron kamar ita waccan arewacin malikin da na tsakiyar Mali kada ya zamanto su ce tunda su ba su shiga cikin zaɓe ba za su ɓallewa tunda dama abu ne wanda suke nan suna faɗi.
To professor daga ƙarshe da ike shugaba Paul Biya ya ce zai sake tsayawa takara, menene hasashenka game da zaɓen da za a yi a ƙasar Kamaru a watan Disamba?
To wannan kuma ai abin ya zamanto kamar sarauta tunda ya ce yana so kenan shi ne za a shirya zaɓen. Wato wannan kawai zaben je kana yi ka ne. Ko da an kada shi ba zai sabka ba. Wato shi Paul Biya gare shi mutu karaba ne. Muddin yace yana dan takara na tabbatar da cewa shi zai ta ya ci zabe ko da ba shi ya ci.
Profesa Bubena Maiwa kenan na Jami'ar Antidiop da ke Senegal ke tsokaci kan kakar zaɓuka a Afirka. To yanzu kan bari mu za ku ɗa gefe, Sarfilu Hashin Gumal ya gabatar mana da shiri na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Filin ciki da gaskiya zai sake waiwayar wani batu da muka taba kawo muku daga birnin Kano a tarayyar Najeriya, wanda wani al'amari ya faru a unguwar Dore, inda wata hatsaniya tsakanin wasu matasa biyu, lamarin da ya sanadiyar guda daga cikinsu ya samu lahani inda kuwa rabin jikinsu ya mutu. Idan masu raro na biye da mu, wannan batu dai ya kai ga ofishin 'yan sanda na sharaɗa, kuma ƙarshe aka gabatar da lamarin a gaban kotunan shari'ar musulunci na Kano, farawa daga kotun da ke kofar kudu ta gidan mai martaba sarkin Kano. Da ta 'yan alluna da kuma babbar kotun shari'ar musulunci da ke bakin kasuwa tsakiyar birni. Sai dai Malam Aminu Inuwa da ke zama mahaifin yaron da aka sara a kunyar kai, har ma abin ya shafi jijiyoyin da ke kai sakon aiki zuwa ga hannunsa da kafarsa ta dama. Ya zargi alƙalan da suka yi wannan shari'a da yi masa walawala, saboda cimma buƙatar abokin aikinsu wanda yake da alaƙa auratayya da yaron da ya buga wa ɗansa makami har ya nakasa shi. A lokacin da muka kawo muku wannan shiri a baya, mun ji alƙawarin ɗaukar mataki da kakakin kotunan jihar Kano, Baba Jibo Ibrahim, ya yi wa wannan fili. Ganin cewa batun ya kwana biyu, wakilin filin ciki da gaskiya Mahmud Ibrahim Kwari ya sake kai ziyara ofishin alƙalin alƙalai na jihar Kano. Suna Nasir Fil Hashim kuma.
Baba Jibo kai kai magana da yawun kotunan Kano. A kwanakin baya mun yi wani rahoto da ake zargin wani jami'in kotun bakin kasuwa ko ƴan alluna ne da tsoma baki akan harkar shari'a da ta shafi kanin matarsa. Kotu ma ta tabbatar da cewa yayiwa ya lahanta wani dan gidan Alhaji Aminu a unguwar Dore a nan birnin Kano, kuma ka ce mana za a bincika kuma za a dau matakan da ya dace akan shi wannan jami'in kotu. Ya zuwa yanzu wani hali ake ciki ne
da girma Grand Kadi na jihar Kano a wannan lokaci faruwar wannan abu. Bayan na yi kira ga wannan bawan Allah ya zo ya tsoma office kuma ya gabatar da korafinsa, to mun gabatar da korafi gaban su shugabanni, kuma aka saka committee wanda ya binciki wannan zargi da yayi na wannan ma'aikaci namu. To ya zuwa yanzu dai alhamdulillah wannan sakamako ya riga ya fita, kuma matakin da aka dauka shine an gargade shi wannan ma'aikaci namu. Kasan la ya kamata mutane su fahimci cewar harkokin nan da suke gudana a kotu harka layi ne guda biyu. Akwai layin da yake na tafikas da shari'a, wanda duk abin da ya riga ya shafi harkar shari'a to fa ba wani abin da zai warware wannan abin sai kuma kotun da take sama, misali idan har an kai ga yin hukunci. Sannan akwai layin ainihin tafikaswa da harkokin mulki, wato administration kenan. To shine wannan wanda ainihin aka riga aka saka committee, kuma committee ya fito aka fahimci yanda ainihin al'amarin yake. Sannan daga baya aka bada ainihin wato ku gargadi shi wannan ma'aikaci namu wanda aka yi zargin cewon ya tsoma baki a wata shari'a da take gaban kotu, kuma ma a cikin matakin da aka dauka bayan gargadi da aka bashi takarda ta gargadi kana kuma ma aka canja masa gurin aiki. Wannan shine ainihin abin da yanda aka kwana
an samu barkushin cewa kaman ya soye katsalandan kenan.
Wato ka san ita harkar shari'a, yin katsalandan a cikin harkar shari'a ba ma ga ma'aikaci ba kawai, ga koda ma mutumin da yake waje ne, to ba daidai bane kuma ba ka'ida bane. So amma abin da zaka mutane ya kamata su yi la'akari da shi shine already shari'an nan da ake magana akai an kai ga yanke hukunci, an yi hukunci. Idan kuma har aka yi hukunci, shi ko hukunci ko mai rashin kyan hukunci sunansa hukunci, kuma komai rashin gaskiyar da aka yi a cikinsa to sunansa fa hukunci, kuma ya riga ya zartu, babu kuma wani abin da zai iya goge shi ko ya shafe shi ko ya canza shi, sai dai ka je ka ɗaukaka ƙara a kotun da take sama. So amma wani abu da ya shafi a'a ga wani abu an yi rashin gaskiya a baya, to akan ɗauki mataki kafin a kai ga yanke hukunci. Amma in har an yi riga alƙali ya riga yanke hukunci, ya ida ya aji alƙalami, to kuma fa ba wanda ya isa ya yi tamfarin da ainihin wannan hukuncin da ya yi sai kotun da take sama. Wannan shine tsarin.
Ka ce an rubuta wa shi wancan bawan Allah takardar gargadi, kuma amma wato canza masa wurin aiki duka a matsayin mataki na ladabtarwa. Committee da ya bincika ya nuna cewa ya mizanin laifin da yake na abin da ya kamata hukunci ko kuma ladabtar da ya kafa aimar kenan.
Wato shi yasa da in fa a barin magana ta nake ce maka layi biyu ne. Idan duk abin da ya shafi bangaren harkokin mulki, tafikaswa da ko kuma gudanarwa, to ina faɗa maka shine wanda ainihin aka saka committee aka ɗauki mataki a kansa. Kuma matakin nan shine abin da nake faɗa maka cewar an gargade shi kana kuma aka mamar canjin wurin aiki. Wato Malam Mahmud, ambatan sunansa kawai da aka yi mu a ɓangaren layin aikin kotu, ambatan sunan mutum a cikin ainihin wani abu da ake zargi na ba daidai ba.
Ai ba ambata sunansa ba, an dai ce ga kotun da aka yi kuma wani jami'in abin nan, duk da cewa dai watakila shi dai shi ne ya sani da kuma waɗanda suka san shi, amma dai ba ambata sunansa ba.
Shi ne na ce ai kaga a media ne ba ambaci sunansa ba, amma shi da ya zo ya gabatar da korafinsa a gabanmu ya ambaci sunan ainihin wannan wanda yake zargi a kai. Shi ne na faɗa maka ko da ma ba a bincika ba, idan ka ambaci sunan wani da sunan kana zarginsa da wani abu kuma bayan ma'aikaci ne na kotu, to ambatan sunan kawai idan aka bincika ko da ba a same ka da laifi ba, to kuma fa dole ne za a maka gargadi, dole za a ladabtar da kai yanda za ka kiyaye ka ƙauratar da kanka daga ma sa sunanka, tunda akwai ma'aikatan nan da yawa amma ba ambaci sunan kowa ba sai sunansa aka ambata a ciki. To wannan ma ba a so a cikin tsarin aikin kotu. Duk ma'aikacin kotu daga kan ma sun ji zuwa sama ba a so ma wani ya yarfa maka wata magana ko a zarge ka ko a ji burbushin kai wani abu wanda yake na rashin kyautawa. Saboda haka a sakamakon wannan abin na faɗa maka wannan kwamiti ambata sunan wannan da aka yi kawai yasa aka ji ba a ji daɗi ba kuma aka yi masa wannan ladabi da aka yi masa domin ma kar ya ma sake barin kansa ya aikata wani abin da har za a zargi sunansa ko a yarfa sunansa a cikin wani litigant ko kuma wani a cikin makaraya wani ya yarfa sunansa. Wannan shine ka'ida, ma'aikacin kotu ba a so a same shi da irin wannan abu.
Abinda masu saurari suke so su gane shine la'akari da girman wannan al'amari, shi wancan bawan Allah wato naka sa masada kuma ga shari'a yadda ta zama da sauransu, kuma ga shi wannan da aka yi zargin cewa shine ya sababa ba tabbatar da adalcin da ake nema ba kamar yadda ya kamata. Misali wai matakin da kuka dauka din nan na kawai an rubuta takardar gargadi, mizanin sa ya kai a ce ya koyar da darussa ba akan shi wannan jami'i ba har ma hatta ga sauran jami'an kotu ko ma alƙalan kansu.
To ka sake dauko wancan layin, shi sai a farkon magana ta ce maka layi biyu ne. Akwai bangaren shari'a wanda anan kake buƙatar cikakken adalci. Dalilin da ya haifar da wannan, dalilin wannan shari'a ne da take gaban kotu. Kuma wannan shari'a a baya mun magana ta cewa an riga an yanke hukunci har ma ya ɗaukaka ƙara, da ya ɗaukaka ƙara aka tabbatar da hukuncin da aka yi na kotun farko. So kuma a wannan hukunci in ka duba, hukuncin shi yayi favorin, shi wannan da yake korafi, wannan hukunci da aka yi shi yayi favorin domin an riga an tabbatar da laifin da yayi ƙara a kansa a gaban kotu, an tabbatar da laifin akan wanda ake zargin ya aikata laifin a layin shari'a fa kenan. Shine nake maka magana. Wancan layin kuma na ainihin wani ma'aikacin kotu ya tsinduma ko kuma ya cusa kai ko ya yi katsalandan ko kuma kowane suna zaka kira abin a cikin harkar wannan shari'ar da aka kai ga yanke ma hukunci, to shine nake faɗa maka an yi wannan kwamiti akai. Shi kuma abin da zaka yi la'akari da shi shine ai dalilin wannan shari'ar dai aka zarge shi din yayi katsalandan, kila katsalandan din da yayi yana nema ya kawo nakasa a shari'ar. To sai kuma aka tabbatar da hukuncin sabanin ainihin abin da kila yayi maganar akai, kaga bai yi tasiri ba. Shi sa nace maka layin shari'a daban. Idan an kai ga yin hukunci, to babu abin da zai goge wannan hukunci sai dai kotun da take sama.
Idan Allah kai mako mai zuwa za mu ji ta bakin mutumin da ke neman a bi masa haƙƙinsa kan wannan lamari, Malam Aminu Inuwa, domin jin nashi bangare. Yanzu amaridan Mahmud Ibrahim Kwari, ni Sarfil Hashin Gumul ke cewa mu kasance lafiya.
To a gaishe ka, yanzu kuma ga Sahabu ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice.
Ya Lahadi, tsohon shugaban kasar Zimbabwe ya cecciki jam'iyyar siyasar da ya kafa, yana cewa ba zai jefa jam'iyyar ZANU PF mai mulkin kasar ƙuri'arsa ba a zaben kasar da za a yi yau Litinin. Wannan shine zaɓe na farko cikin shekaru 38 da Mugabe baya takara a matsayin shugaban jam'iyyar ZANU PF. Mugabe dan shekaru 94 da haihuwa ya yi murabus cikin watan Nuwamban bara sakamakon matsin lamba daga sojojin kasar. Mutumin da ya dade yana mataimakinsa dan shekaru 75 da haihuwa Emmerson Mnangagwa shine gaji Mugabe kuma yake takara shugabancin kasar.
To masu saurare, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗin sa, sai kuma da hantsi mu saki shigowa. Yanzu a madadin kowa da kowa, musamman ma shi Sahabu Iman Aliyu da karanto mana labaran duniya da Salamun Abu wanda ya haɗa mana sautin da injiniya mu na wannan lokacin, Jan Ellison, ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi.